والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد من جدد وجاب الله سبحانه وتعالى ديوك أمنا سافية أصبر يومنا قوم شاترك وتنجماد الآخرة هجرانا لشكرة دبودة دليه للأربعين لشدة idan miladiya yau muna 21 ga watan 12 shekara ta 2024 mun da wannan majalisi domin ci gaba da karatun littafin al-Aqidatul Wasatiyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Muna fatan Allah ya gafarta masa. Idan yan uwa suna biye muna nan dai muna karanto jerin giyan ayoyi da malin ke tarattafo su waɗanda suke tabbatar da sifofi ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kuma waɗannan ayoyi na cikin Al-Qur'ani da waɗansu hadisai su ne madogaran Ahlus Sunna wurin tabbatar ma Allah sifan da ya tabbatar ma kansa, ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar ma Allah, sabanin waɗanda suke kore ma Allah sifofi da tunaninsu da hankalinsu takaitacce ko kuma su tawili su karkatar da ma'anan da yake shi ne abin da aka sani a shar'anta, shi ne abin da aka sani a hankalce, kuma harshen larabci abin da yake hukuntawa kenan. To su Ahlus Sunna har kullum madogaransu na farko shi ne Al-Qur'ani, madogaransu na biyu ita ce Sunna, domin sunna tana fassara Al-Qur'ani mai girma, sai kuma matafiyan magabata shi ke haskaka musu su gane hakikalin fassarar Qur'ani da sunna. To su kuma yan bid'a waɗannan ma'aunai ba su ne ma'aunayyansu ba. Ma'aunansu na farko shi ne hankali, da abin da ya fi ƙarfin hankalinsu to ba sa karɓa, sai sun canza ma'anan ko sun yi wata fassara wacce za ta dace da hankalinsu. To shi ko al'amarin Allah ya daran mu hankulan bayi, al'amarin gaibu ya daran mu hankulan bayi, ba komi ne bawa zai iya ganewa da wannan takaitaccen hankalin nasa ba. Mutumin da ya zama a cikin gangan cikin shi ma bai gane waɗansu abubuwa, to ya kake tsammani a cewa hankalin shi ya keta duniyan nan gabaki ɗaya ya je yana son ya gano al'amarin gaibu, ko kuma ya gano al'amarin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye. Kaga akwai nau'in rashin kangaro cikin al'amarin nan. To shi yasa ita sunna nagartacciyar hanya ce. Ahlus Sunna su ne suke bin tafarkin gaskiya, tafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa suka rayu a kai. Na ji wani mutum ko wani malami kamar da ake faɗi yana kawo waɗansu batutuwa cewa ai Ibn Taymiyyah shi ne wanda ya tafi akan wannan matafiyan, wai kafin Ibn Taymiyyah tsararrun malaman da suka tafi akan wannan matafiya da yake magana akan aqida wai ba su wuce mutum 50 ba. Alhalin kuma wannan magana ƙarya ce. Akwai abin da yake su magabata haka yake a wurinsu ba ma tunanin canzawa, da haka ba ma sai sun tsaya suna magana kan waɗannan abubuwa ba. In aka zo aka tabbatar ma Allah da sifa a wurin magabata ba magana wani tsaya ana tunanin kore ma Allah sifa, ballantana har su tsaya suna tattaunawa a kai. Akwai abin da yake sananni ne harshen larabci yana hukunta shi, nagartaccen hankali yana hukunta shi, da kan aka yi magana kai babu dalilin yin sabani ballantana har wani ce yi wani ce a su ɗan bayan ne suke kirkiro ma kansu kirkiri to har sai a samu sabani. Alhalin kuma a cikin al'amarin aqida babu sabani, kaifi ɗaya ne a cikin al'amarin aqida babu sabani, a cikin al'amarin madaran aqida babu sabani, kaifi ɗaya ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ke da haƙƙi ne bayanin haƙiƙanin yadda abin yake, ko sahabbai ba su da ruwa da tsaki a cikin al'amarin nan, sahabbai ma ba su isa tsoma baki ba a cikin al'amarin wato aqida, sai a cikin sai abin da nassin Qur'ani ya zo da shi ko sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu wani sahabi da zai rigi kirji ya gaya maka abin da ya fahimta zai faru a cikin kabari, babu wannan sahabin. duk abin da sahabi ya faɗi a cikin al'amarin kabari to gurin manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam ko ya ga maka abin da zai faru a farfadiyan tashin alkiyama gaibu ne ko ya ga maka abin da zai faru idan ɗan wuta sun shiga wuta ɗan aljanna sun shiga aljanna gaibu ne ko ya ga maka wani abu akan abin da ya shafi zatin Allah subhanahu wataala babu wanda ya san wannan Allah kadai ya sani sai kuma abin da ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gaya mana da haka sahabi ma bai tsoro ba baki sai iya abin da nasu ya zo da shi to amma ko mutanen baya so san ga cewa magabata sun takaita magabata sun kasa yin wani abu to shine sai suka kirkiro abubuwa daban-daban suka jinta ma Allah wadansu abubuwa suka koyo wadansu abubuwa ga Allah bayan kuma nassan Qur'ani da sunna ya zo da su sai suka tsoro baki cikin al'amarin gaibu cikin al'amarin kaddara da makamantan irin waɗannan abubuwa to shi yasa suka cancanci a kira su ahlul ahwa masu bin son zuciya sune yan bid'a suna bin son zuciyarsu ne shine ma'auni wurin tantance musu Qur'ani ko sunna zuciyarsu wannan takaitacciyar zuciya da kana iya jin ciwo a jikinka kace Allah ban ma san abin da ke ciwo a cikin jikina ba hankalin naka ya kasa gano maka abin da ya fako daga bayan ginin nan hankalinka ba zai iya gano maka shi ba sai dai kirdado to shi kuma wannan ya kore a jikin ta shiga Allah ba za a kirdaji kaza ko a fahimci kaza a cikin al'amarin Allah ba cikin al'amarin zatin Allah babu wani fahimta sai iya abin da nasu ya zo da shi idan nasu ya zo da abu za ka bar shi yadda yake amma haƙiƙanin ma'anan sai ka mai da ma Allah subhanahu wataala amma abin da ya zo din za ka fahimta an haka ce hannu za ka fahimci ma'anan hannu amma ya hannun Allah yake sai wannan ba za ka iya sani ba Allah ka shiryar da mu ka tabbatar da gadajen mu akan gaskiya a satin da ya gabata cikin abin da muka karanta gaban karshe mun karanta ayoyi da suke magana akan tabbatar da sifa ta fuska ga Allah subhanahu wataala kamar fadin Allah subhanahu wataala wa yarqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa duk wani abu zai kare zai mutu amma abin da zai ragu wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskan Allah subhanahu wataala shine zai ragu dhul jalali fuskan Allah ma abu sun girma wal ikram da karamci mun karanta kuma kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukm wa ilayhi turja'un kone zai halaka banda fuskan Allah subhanahu wataala to tabbatar da sifa ga Allah sifa ta fuska ga Allah tabbatacciya ne wanda ya kawo waɗannan ayoyi guda biyu amma akwai ayoyi da yawa akwai hadisai da yawa waɗanda duk suka suna tabbatar da sifa ta fuska ga Allah subhanahu wataala waɗansu sukan yi fassara sukan yi tawilin wannan su ce abin da ake nufi da fuska shine zatin Allah waɗansu ce abin da ake nufi da sifa da fuska shine jiha inda Allah yake to duka da wannan tawili amma abin da yake daidai shine sifa ta fuska tabbatacciya ne ga Allah subhanahu wataala sifa ta fuska tabbatacciya ne ga Allah subhanahu wataala ba kuma ita ce zati ba zati daban fuska daban zati daban sifa daban musamman idan ka yi la'akari da waɗansu hadisai da suka zo suka rika jiɗinta fuskan zuwa ga zati wanda ke nuna maka cewa ba abu ɗaya ba ne akwai waɗansu na tsosa amma addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta addu'an shiga masallaci a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim a'udhu billahi al-azim zatin Allah kenan subhanahu wataala sai kuma ya kara wa bi wajhihi al-karim da fuskan Allah mai karamci to ashe zatin ba shine fuskan ba dan in ya zama a'udhu billahi al-azim kuma shine a'udhu bi wajhihi al-azim wa bi wajhihi al-karim kaga akwai yaranci a ciki a'udhu billahi al-azim aka ambaci Allah subhanahu wataala sai ya ce wabi wajhihil karim da kuma fuskar Allah ne karamci kenan fuska ba ita ce zatin Allah subhanahu wataala ba kuma wannan ayan da yake yabqa wajhu rabbika wa yabqa wajhu rabbika wajhu rabbika kaga rabbun shi ne ke da alwajhu kuma a zai ya ce wa yabqa wayabqa wajhu rabbika ana nufin zatu rabbika a to ai rabbukan shi ne zatin Allah to kuma sai ya zama Allah subhanahu wataala yana da wajhu wayabqa wajhu rabbika da ire-iren waɗannan idafat ɗin da suka zo wanda yake harshen larabci yana tabbatar da cewa zati daban sifan fuska daban in aka ce fuska shine farkon abin da shine mafarin koyi ne mafari mustaqbal ne na duk wani abu abin da kake fuskanta farko shine fuska a cikin sifar Allah subhanahu wataala Allah yana da fuska amma ya tafi wallahu a'lam biha Allah kada ya san yadda wannan fuska take to ala ayyi hal za mu tabbatar ma Allah da sifa ta fuska kamar yadda Qur'ani ya tabbatar masa kamar yadda sifofin hadisan sallallahu suka tabbatar da sifa ta fuska ga Allah to inda za mu tashi shine inda malai ya ce wa qawluhu da fadin Allah subhanahu wa ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-ali daga nan kuma malam zai jero waɗansu ayoyi waɗanda suke tabbatar da sifa ta hannu ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannaye guda biyu Qur'ani ya tabbatar sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar to shi ne malam zai kawo waɗannan nasosa waɗanda suke tabbatar da sifa ta hannu ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ya hannayen suke wallahu a'lamu bi kayfiyatiha Allah shi kadai ya san yadda hannayensa suke amma dai hannaye guda biyu sun tabbata ga Allah subhanahu wataala domin ayoyin alqur'ani mai girma da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbata shine ma dai ka wannan fadin Allah subhanahu wataala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya kai iblis lokacin da Allah halici annabi adam ya umarci mala'iku su ma annabi adam sujada gabaki ɗaya sai suka yi sujada a daidai wannan lokacin Iblis yana cikin su sai ya ƙiƙasa ƙasa ya ce ba zai sujada ba to shi ne sai Allah ya tumshi Iblis sai ya ce ma mana'aka me ya hane ka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kai sujada ga wannan wanda na halitta da hannaye na guda biyu bi yadayya hannaye guda biyu ni yana kai sujada ga wanda na halicce shi da hannaye na guda biyu kaga wannan aya karara ta tabbatar da Allah subhanahu wataala yana da hannaye guda biyu hannun Allah ba ɗaya bane hannayen Allah guda biyu ne domin mene domin ya ce bi yadayya hannaye na guda biyu ni yana kai sujada ga wanda na halicce shi da hannaye na guda biyu to waɗansu sai su yi tawili sai su ce a ba hannaye ake nufi ba ai ana nufin kowa ne ƙarfi ha to zai yi kenan a ce yanzu Allah ya halicci annabi Adamu da ƙarfi guda biyu ai ƙarfi na ta'addadu ƙarfi ai baya rarrabuwa a ce mutum yana da ƙarfi amma ƙarfin babba da ƙarami da ɗan auta ai ƙarfi ƙarfi ne ƙarfi baya rarrabuwa ballantana a ce ƙarfi guda biyu wannan suka ce ai hannaye nan ana nufin ni'ima kenan to Allah ya halicci annabi Adamu da ni'imomi guda biyu kaga wannan akwai nau'in matsamakai a ciki Allah ya halicci annabi Adamu da hannayensa guda biyu to kuma wannan daraja ce ga annabi Adam a ce Allah ya halicce sa a halicce shi da hannayensa amma idan da a ce ana nufin ƙarfi ne guda biyu to cikin manin wane ne Allah bai halicce shi da ƙudararsa ko da ƙarfin shi ba ai duk cikin mahaliccin Allah ne da ƙudara inda a ce ƙudara shi misali ma'anan bi yadayya ƙudara guda biyu da wace kenan duk cikin manin halittar Allah daga ƙudara ne amma annabi Adamu yana da wata daraja ta musamman hannayen Allah masu tsarki sune Allah subhanahu wataala ya halisa annabi Adam da su to da ka anan darajar da shi to amma ka ce an fassara shi da alifi ko an fassara shi da kudara to an cicciyar da abubuwan da yake ba za su fita ba ce kudaran Allah guda biyu shi ya halisa annabi Adam da su to kai da wata kudin da aka halice ka da kudaran Allah subhanahu wataala to wannan aya dai tana tabbatar da cewa Allah yana da hannaye guda biyu وقالت اليهود يهود سكتي يد الله مغلولة هن الله يمكين يهود لفظين من ديك فنن يوم الأمة شيء الأمة يهودا وقوة صنصدها أما ما لم يسنسي أصل يهود صنصامو أصليني دقونا آيان الله سبحانه وتعالى da suke cewa inna hudina ilaik wa kutub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudina ilaik suna addu'a ya Allah ka rubuta mana kyakkyawa a nan duniya a lahira ma ka rubuta mana kyakkyawa inna hudina ilaik ya Allah mun koma gare ka mun tuba zuwa gare ka mun koma gare ka hada yahudu in aka ce hada bi ma'ana raja'a ya koma aka ce hudina mun koma zuwa gare ka ya Allah mun maida al'amari gare ka to daga nan ne sai kuma sifan ta bisu yahud yahud daga inna hudina daga su koma da suka ce yahud daga yahudani yahuda ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi aku sai aka jidinta zuwa yahudawa ma zuwa gare shi gaba ki da almuhim dai in aka ce yahudu kuma dai menene ma'anan mun dai san wadansu kan gararrun al'umma ne daga cikin bani isra'ili kan gararru ne ta bakula anannu wadanda yake sun kangare ma dokokin Allah da hukuncin sa to al'umman yahudu wa qalat al-yahudu sai yahuda suka ce yadullahi maghlula hannun Allah ya mukaki ne sai suka sifanta sifofi na kasa guda biyu ga Allah na daya dai sai suka sifanta hannu guda daya ga Allah sannan na biyu kuma sai suka sifanta hannun Allah da ruwa maghlula wai hannun Allah ya mukaki ne hannu ne makaki Allah maruwaci ne abin da ya suke nufi kenan kamar yadda suka sifanta shi a wani gurin inna allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah matalauci ne mu ne mawadata Allah shi ne mai hudu wacin da Allah ya ce man zalla zai qarib Allah qardan hasana wane ne zai ba Allah bashi ya ba Allah rance rance mai kyau domin ya kyakkyawa kwasa ya samu kyakkyawan biya to din ta'annuci ba wai din ba su gane ba dan ahalin kitabin yayi suna da ilimin littafi ba wai ba su san Allah ba ne sun san Allah ba ba sani ba ne sun sani amma ta'annuci ne da bata addinin musulunci da fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka juyar da wannan ma'ana sai suka ce a to ya nuna kina shi ma Allah matalauci ne shi ma mu ne masu arziki har za mu bashi bashi to wannan irin ɗabi'a na yahudi na kangarewa da lalata to shi ne suka yi anan sai suka ce yadullahi maghlula hannun Allah ya mukaki ne bi ma'ana dan ne Allah zai sanya kowa bai zama mai kuɗi ba tunda kowa bai ai masu kuɗi a cikin al'umma zaɓaɓɓu ne ta kai ta kuni in ka aure mutane ga baki ɗaya masu kuɗi ga su wuce mutum ɗaya cikin goma ba to tunda haka ne ya nuna Allah maruwaci ne bai ba kowa yalwa yadda yake so ba kawai sabon ta'annuci da kangarewa da shekunci da ke tare da al'umman yahudu sai Allah ce ghullat aydihim an yanka hannayensu me ma'anan wannan Allah maɗaukakin sarki ya jarce su da baƙar ruwa ghullat aydihim ba san sifanta Allah da sifan da yake san ƙarya ba ne to ghullat aydihim Allah ya mai da hannayensu yumqaqqu hannayen da ba za su buɗe ba hannayen da ba sa kyauta hannayen da ba sa alfarma ba sa karamci daga nan ne al'umma su bace na kwatashe su daga nan ne yahudu suka zama number one a wurin ruwa da bakin hali babu yadda zaka yi ka ci amfanin ba yahudi babu yadda za ka ci dukiyan ba yahudi idan ka ga yahudi ya ba ka daya to ya san inda zai kwakwali guda goma tare da kai me yasa saboda Allah ya ce wallat aidihim Allah ya riga shi ne musu ya riga musu bakin tsiya daka idan ka ga yahudi ya ba ka daya to wallahi ya san inda zai kwakwali guda goma amma ya san ba ka da wani makama to sai dai ya kashe kai zubar da jinin ka amma da yahudi babu yadda za a yi maka kyauta shi yasa yanzu idan ka kalli yadda duniya yahudi suke gudanar da duniya kai da kawai harkan banki kawai yanzu irin wannan bank din da aka kirkiro mana duk cikin tagin yahudi ne duk cikin tagin yahudi ne in ya baka dau da hannun dama to zai sa hannaye goma ya kwaci wannan abin da ya baka kuma ya ninninka su kwaci dukiyanku su haɗa ku faɗa su zubar da jininku wanda ya sa ka zubar da jinin ɗan uwanka dole waye kwaci dukiyanka a wannan ba masoyi ba ne makiyi duk abin da ya baka wallahi shi ya ci riba saboda ka zubar da jinin ɗan uwanka sannan kuma ya kwashi arzikin da ya baka a zahiri to haka al'umman yahudi take kuma ita take gudanar da duniya da tattalin arzikin duniya a yau yana hannunta in ka ji an ce World Bank yahudi ne in ka ji an ce IMF yahudi ne su suke juya akalin duniya system ɗin banku na da dama system ne na tsarin yahudi kaka ai ta kwakwalanka ai ta kwakwalanka ai ta kwakwalanka to haka tsarin yahudi suke me yasa saboda Allah ya riga ya musu baki ya ce wallat aidihim Allah ya maida su masu yin kankan hannu bakaken marowata da su ne su ma ba za su yadda su ba junan su wani abu ba kun tuna kissan Ka'ab bin al-Ashraf lokacin da ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsananin cutarwa da annabi ya damu annabi ya damu saboda ya cutar da annabi cutarwa na ƙarshe ya zaki annabi ya aibanta shi ya bata annabi ya azabtar da mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kai cikin koyawa ne ne zai isar mun daga sharrin wannan mutumin mutumin nan ya addire sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Maslama shugaban rundunar ƙasa na mayakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ne zan yi wannan aikin annabi ya ce je ka Allah zai taimake ka to tun daga annabi ya mishi addu'a Allah zai taimake shi ya tabbatar da Allah zai taimake shi to amma kuma wata hanya za a bi iya zuwa shi ko ya kashe Ka'ab bin al-Ashraf kamar yanzu a ce maka ana son ka je White House ka kashe wannan ko kuma ka je waye sun wannan bakin shedanin Netanyahu ya za a kashe gidan mulkin nan kai ko da irin waɗannan surutu inda aka fa haka je ka kashe shi to sai ya sami waɗansu abokan shi guda biyu suka shirya cewa za ku taimake ni manzon Allah ya bani assignment suka ce sai inda karfin ya gari to da suka gama calculation suka gama lissafi suka ga shiga gidan nan zai wahala sai suka ce to bari mu je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu nemo lasisi zamu yi abin da yake zai tabi mutuncin annabi domin mu isa zuwa ga babban manufarmu manzon Allah ce na ba ku lasisi ku ji duk abin da kuka yi ba ku da tuhuma shikenan sai suka tafi sai suka je gurin Ka'ab su uku suka ce mun zo ne mun kawo kanmu kaga wannan mutumin tun da ya zo garin nan duniya ta take mu ba mu da komai kullum mu ke nan dai wai a kawo a taimaki addini ayi waye to shine dai mu yanzu mun gaji da shi da aka yanzu mun zo gurin ka ne kai ka ba mu mafaka ka taimake mu a matsayin ka na babba to mahayin sharhin da muke so mu kawo shine da yake Allah ya riga musu wannan baki hullata ayyin bakatan maruwata ne da misali a zahiri da ya kamata tun da yana da abokin gaba kaji mutanen da ke tare da abokin gaban ka san dawo gare ka sai ka tarere su amma da yake masarranci ne haka ba yahudi yake yace na dama na ga muku amma ba abin da zan ba ku sai dai in kuna da wani kaddara ku kawo sai in sai an ba ku kudin kaji bakin sharri da bakin hali irin na yahudi saka ce to ai mu ba mu da komai ya riga ta cike mu saka ce abin da ya rage shine yan takubban mu da muke da shi shikenan ya rage mana su kuma da masu strategy su kenan sai ce to ku kawo takubban ku kawo makaman naku ku kawo makaman naku a siya a baku kudin ya fada addu'an annabi zai tabbata akan ka to shine lokacin da ya dauka suka ce to amma damuwar ta mu shine cikin gidan nan su ga mun zo gidanka da daddare tunda ba zai mu tafi mu zo da rana ba tunda idan kuma mabiyan Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ga mu kaga za su je su ga mu shi sai ce to ku zo da daddare kaga dama bi ta samu ga daman zuwa da takobi ga daman zuwa da daddare ga kuma security yanzu an yi musu bayani cewa baki za su zo da makami kuma ku yaje su kaga an samu dama to ko da suka je gidan da daddare shi yana saman dini ya yi aure a wannan daren sai suka yi magana ka abu gama mun zo shi kenan sai shirya zai fito sai amaryan ta rike shi sai ba za ka fita ba wallahi wannan sautin na sharri ne ba na alkhairi ba ne ka san masharranci shi ya san kun gane ai yawwa makiri shi ya san makirci kai ne gaskiya ana zuwa kace maka wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa kai ne Allah sai kaga ka yadda amma kai ka isa ka je ofis ɗin san da ka ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa saboda sun san kofofin sharri sun san masharranta gaskiya ka kaushe zai kwace ka ba rantsuwan ka ba ko ba haka ba na ce muku na taɓa zuwa Lagos wata shekara can shekara ko ta 2000 ne da na je Lagos ɗin su da inda wani daga cikin uwa sai wani irin masu nemo fasinja ɗin nan a sa a mota a ba su wani abu ya ga mu mobi ya zo ya ustaz salamu alaikum na ce alaikum salam ga mota ku zo ku shiga motar nan mutum 39 ne a ciki cikin yan kasuwa ne na mutanen na Kano dan kuka shiga yanzu kun ga kun zama ku 41 dan ci ko kawai za mu samu motsi sai wanda muke tare da shi sai ya ce ku tsane shi ya ce malam wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa hu ba zan muku ƙarya ba idan ne muku ƙarya Allah ya kuna ni ya kuwa ina ran tsaron sa sai muka ji gaban mu ya faɗi sai jikin mu ya sanyi sai muka ce mu shiga wanda muke tare ya ce ku tsane shi makalici ne na sai ba zai jira mutum ya ƙarya haka ya kira makan shi irin wannan bala'in da tashin hankalin ta sanadiyan kawai mutum biyu su shiga mota to mun shiga wannan motan karfe 6 na yamma ashe ƙarya ne ba kowa a motan mu ne na biyu mu ne mutum na ɗaya da na biyun ba mu tashi daga motan nan ba sai karfe 12 na dare sai da muka jira 39 aƙalla to can gudun 11 da rabi na dare sai ga shi ya zo Allah ya sa zo ya karɓi kuɗin mu kai da ala kawai ɗan kasuwa ne sun je su yi sallar magrib su dawo a wuce kawai sai ga 11 da rabi na dare ya ba da kuɗin kaya kayan fa dai bai wuce ba abin nan gane margo da yake da ka ɗaya ba ba ma babba ba karami na ce to kai ko tsinin nuni tun da sai da ka ce in ƙarya kake Allah ya tsinye maka haka ma ya faɗi in ƙarya nake Allah ya tsinye mu haka ya faɗi na ce to ya tabbata kai tsinin nuni a wurin Allah sai to ni gaskiya na yi muku haka ne don ku shiga na sai magana ta riga ta ƙare kuma ai magana ta riga ta ƙare to shi wanda ya san sharri yana gane harshen sharri wanda ko bai gane ba sai a yi mishi wayo to ita wannan matan da ta ji wannan sautin ta gane wannan sautin wallahi akwai makirci a ciki
tace ba za ka bi ta ba yace ki hakuri mun riga mun ga maganar su majiyan wancan kaza ka bai kwata annabi sallallahu alaihi wasallam to dai sa ko din shi ne suka ce kai mun ji kana ta kalshi ne haka ne ya faru yace ai aure ne sai dai daga cikin su yace ka ai wallahi sai na shin shi ne kanka din wannan kanshi da kake yi sakaran sai yi kauya yana mai kauya kawai suka ce ubiri bugu na kahu kawai aka dace yin shi to karan da yin yi karan da tsanin to shi ne farkar da suke rike din aka zaka dan fafata amma dai da karshe sun fita wala lalan gomin na kuma sun kashe shi to mahayar shafi na dai a ce mabiyan makiyan ka sun dawo gare ka wai ka kasa ba su komai sai sun kawo maka kaddaran su sai ka siya to wani yana na maka baka tabi a irin na yahudi da haka dinka ji an ce maka wai kun kasashen tura suna ba da gudunmuwa sun ba da kaza sun ba da kaza wallahi in sun ba ka ɗaya sai sun kwakuli ɗari a cikin jikinka kuma cikin abin da za su kwakula har da rayukanku don za su kera makamai sai su ba ku kashe kanku harkan kidnapping din nan duk ba su suka kirkiro mana da don su kwakuli tattalin arzikin mu batun ya ce mutum ne kunya ne kawanci wanda in ka ga mutum ma ya fiye kunya a cikin sai ka ce ai ka san da billa ta ne cin abinci zai iya a gaban jama'a har ido zai iya ya kai batun ya ce kowa san shi da wannan kyawun dabi'un jini shugo ne fasu shugo kuma mujaddadi to yau zaba yanzu batun ya ce yanzu zai iya ɗaukan makami ya shigo gari ya ɗauki bindiga ya buga mu wani harbe shi ya mutu halayya wai ba tsallace ni yanzu zai iya shan kwaya zai iya shan kayayyakin maye sai kai ka san an yi wani makirci a wurin nan wanda shi shanu kawai suka dami shi sai kuma gashi yanzu ya rike ya koma da bindiga akwai makirci a wurin nan yahudi kenan to shi ne Allah ya ce ghullat aydihim an yanka hannayensu wa lu'inu bima qalu kuma an tsine musu saboda irin wannan kalman da suka yi da suka yi ma Allah wannan ta'annutin to wa lu'inu bima qalu an tsine musu saboda irin abin da suka farta sai Allah ya ce ban na yi bayani da mace da inda ka gabbal ta zo kana kore abin da ya faru a baya ne to sun ce hannun Allah guda ɗaya ne kuma yunkakke sai Allah ya ce ban menene kenan ƙarya ne wannan abin da suka faɗi ba haka ba ne ya al'amari yake yadahu hannayen Allah guda biyu mabasutatani suna shimfiɗe yunfiqu kayfa yasha Allah yana ciyar da arzikin shi yana ciyar da arzikinsa gwargwadon abin da ya ga dama ni ma Allah shahid bal yadahu hannayen Allah guda biyu ba ya gaba ne ya dawo hannayen Allah guda biyu mabasu kasani a shan tada suke wannan aya ta tabbatar da hannaye guda biyu ga Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma wani hadisi ya tabbatar da yake cewa biyadihi alqas ko kuma abin nan yadallahi mal'a wannan hadisin tukuna yadda Allah ya mala hannun Allah cikin ki da kyauta a ƙarshen hadisin sai ya ce wa biyadihi al-ukhra al-qista al-qista a ɗayan hannun Allah kuma akwai adalci ko sai an gani an ce hannun Allah cikin ki yana kyauta yana kaza yana kaza ɗayan hannun kuma ga Allah sai aka faɗi hannaye guda biyu ga Allah subhanahu wa ta'ala hadisai dai da dama sun zo akan wannan ne ya kila an shiga cikin karatun zamu zo dan sa hadisan akan wannan wannan dai yana tabbatar da hannaye guda biyu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kuma shine mahalli shahid na kawo wannan aya to baya ga wannan sai malam kuma ya kawo dan su ayoyi wadanda suke tabbatar da sifa ta ido ga Allah subhanahu wa ta'ala sifa ta ido amma halittar dan adam ido sashi ne na fuska haka ne ko to ga Allah fa laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir
idan aka ce Allah yana da ido kar ka taba tsammana a to kamar inda muke da fuska an ce yana da fuska kuma ga ido to ashe idan shi yana cikin fuska ba a gaya maka wannan ba mai da al'amarin zuwa ga Allah amma dai Allah yana da fuska kuma Allah yana da ido amma ya idan yake baka sani baka nan da yake baka san fuskan ba da kar kai tsammanin wai idan Allah subhanahu wataala sashi ne daga cikin tsaffan fuskan Allah tunda nasi ya zo maka wannan kinka da kekan ba yadda dai cewa Allah yana da ido amma ya idan yake laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir to shine malaika wannan fadin Allah subhanahu wataala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina Allah subhanahu wataala ya lallashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasbir kayi hakuri li hukmi rabbika da hukuncin ubangijinka ta'ala Allah subhanahu wataala yana da hukunci ta kofa biyu akwai hukunci kadari akwai hukunci shar'i akwai hukunci abinda Allah ya zartar ya hukunta a kaddara shine abinda kai baka da hannu a ciki ababen da ke faruwa sanyi zafi talauci arziki mutuwa rayuwa duk waɗannan ai su ne Allah subhanahu wataala ya hukunta a rayuwanci wanda kai baka da zaɓi a ciki yadda ka ga kanka in dogo ne haka kai ma ka ga kanka ba kai komai wajen ka zama dogo in gajere ne haka ka ga kanka ba ka taka ma ba ganin zama ka zama gajere in kai tsari ne in kai baki ne wa yake da hannu a ciki to duk abin da Allah ya zartar a babin kaddaransa to kai haƙuri da shi wata rana za ka yi ciwo wata rana za ka yi talauci wata rana za ka rasa masoyi ya mutu to wasbir li hukmi rabbika wannan abin da Allah ya hukunta a kaddara to kai haƙuri da shi to akwai kuma haƙuri a janibin shari'a dokokin Allah da Allah ya ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza kai haƙuri ka bi su a bar kaza a bar kaza a bar kaza kai haƙuri ka nisance su shine ma'anan wasbir li hukmi rabbika Allah ta'ala ce wa li rabbika fasbir kai haƙuri da Allah subhanahu wataala akan abin da ya zartar na hukunci na kaddara ko kuma hukunci na shari'a to sai ce fa innaka bi ayunina lalle kai kan kana kan idanun mu ne bi ayunina kana kan idanun mu bi ma'ana Allah yana ganinka kuma Allah yana baka kariya saboda wannan babin lallashi ne da karfafan gwiwa to ya ta ce kawai je ka yi mana ganinka ai ayan nan ginin yana hukunta kariya ne da kuma kasancewa tare wannan aiki da aka dora maka an cutar da kai an azabtar da kai an juya maka baya sai Allah ya lallashe shi ya ce to wasbir li hukmi rabbika din nan da Allah ya hukunta to kai haƙuri akai fa innaka bi ayunina akan idan muka ji to wannan baya ga tabbatar da sifan ido ga Allah subhanahu wataala kuma yana nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa Allah yana ganin ka kuma yana tare da kai kuma zai baka kariya tunda babu ne na lallashi da karfafan gwiwa mahallin shahid dai shine fa innaka bi ayunina kana kan idan mu kana karkashin kariyan mu kana karkashin taimakon mu a wata aya Allah subhanahu wataala ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dhikr tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir Allah yana bayani akan annabi Nuh yace wa hamalnahu ala zati alwahin muka dauki annabi Nuh da shi da wanda suka imani shi kenan ala zati alwahin akan kwalakwala ko akan jirgin ruwa zati alwah wacce take da katako wa dhikr da kuma kusa kaji sinadaran da aka je aka hada jirgin annabi Nuhu zati alwahin wa dhikr an sami katako da itatuwa wa dhikr aka yi amfani da kusa aka daga kakkafawa kafin toci kungiyar da aka ambato kayan aikin ku ta cikin alkur'ani alkhairin Allah je ga kafin toci to shi ne Allah ke bayani cewa mun dauki annabi Nuhu ala zati alwahin a wata jirgin ruwa zati alwahin wata take an kera ta ne ta hanyar katako da itatuwa wa dusar da kuma kusa sai Allah ce tajri bi ayunina jirgin annabi Nuhu tana tafiya akan idanmu shi ma irin wannan ne babu ne na labarin da irin yadda Allah subhanahu wataala ya taimake shi kenan ta tafi akan idan Allah Allah ne ki Allah na kiyaye ta kuma yana tare da ita amma an dai tabbatar da sifa ta idan Allah subhanahu wataala ido ga Allah cewa jirgin annabi Nuhu tajridi a ayunina akan idan mu take tafiya jaza'an liman kana kufiya sai muka halakar da waɗannan waɗanda suka shiga jirgin domin ya zama sakamako ga wannan wanda aka kafirce mishi kaman ramuwan ganya ga wannan annabin da aka kafirce ma wani annabin ne aka kafirce mishi annabi Nuhu shi aka kafirce ma aka walakanta shi suka shi zagata mishi maganganu annabi Nuhu na kiran jirgi wa kullama marra alayhi mala'un min qawmi sakhirun minhu duk lokacin da suka zo cewa suka ga yana kera jirgi sai aita mishi ugulanci Nuhu kuma an daina wa'azi ne yanzu an koma kafinta sai aita mishi dariya tunda ai ba yana wa'azi jiya ba to yanzu kuma an gan shi yana ta sassaka jirgi to sai aka koma kuma ana ta mishi izgili kaga da ustalancin ne kayi kaza to sai suka kafirce mishi to shine sai Allah ya sanya jirgin ta tafi duk wanda bai shiga wannan jirgin ba sai Allah ya halaka dashi me yasa Allah ya ka jaza'an liman kana kufir sakamako ne ga wannan wanda aka kafirce mishi shine annabi Nuhu Allah ya yi haka ne domin ya daukan masa fansa a wata ayan Allah yana cewa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala 'ayni Allah yana magana akan annabi Musa alayhi salatu wassalam yace alqaitu alayka mahabbatan minni mun jefa wata soyayya wa alqaitu Allah ce na jefa soyayya akan ka na jefa soyayya na akan ka ina ma'anar wannan magana Allah ya jefa kaunan annabi Musa sai Allah ya kaunace shi sai kuma mutanen kirki suka kaunace annabi Musa kaga yahudu duk iskancin kana jin suna zagin annabi Musa kirista duk rashin kunya kana jin suna zagin annabi Musa to na hana haƙƙo bin Musa min kuma mu ko sai mu muka cancanta magana waye annabi Musa da kiman shi da darajarsa da haka annabi Musa ya samu farin jini irin yadda Allah subhanahu wataala ya bada farin jini ga annabi Ibrahim to shi ma annabi Musa ya samu irin wannan rabon saboda alqaitu alayka mahabbatan minni Allah ce mun jefa soyayya na jefa soyayya ta akan ka kenan Allah ya kaunace shi kuma ya sanya zukatan mutane ma suka kaunace annabi Musa wannan bayan an fafata kenan an gama da makiyan to sauran kuma mutane kuma sai Allah subhanahu wataala sai jefa soyayyan annabi Musa a cikin zukatan su ko kuma cikin zukatan mutanen kirki walitusna ala aini kuma Allah ya ce sannan ne haka ne domin a kera ta akan idona a kera ka walitusna ala aini domin a tarbiyyance ka a kera ta har ka zama abin da ka zama akan idona me wannan aya take nufi tana nufin Allah subhanahu wataala ya jefa kaunan annabi Musa a cikin zukata sai gashi a gidan Fir'auna ma ana kaunan annabi Musa wace ce ta dauki annabi Musa ta rene shi matan Fir'auna yau sai ga babban makiyin shi a duniya a gidan shi ma aka rene shi kai ka san wannan wani aiki ne daga Allah subhanahu wataala Allah ne ya cusa kauna na annabi Musa a cikin gidan Fir'auna wacce ta isa ta zartar a cikin gidan Fir'auna sai ta ji suna kaunar annabi Musa ta kuma ɗauke shi aka je gidan Fir'auna a gidan Fir'auna kuma aka yi shi to me yasa Allah ya haka litusna ala aini domin a kera ka akan idona cikin kariyana da zama tare da kai da kuma taimakona wato ashe Allah ne subhanahu wataala ya shirya wannan matan Fir'aun ta kauna shi annabi Musa ya koma gidan gata a daidai lokacin da ana ɓoye yaya to shi ba maganar a ɓoye shi bane shi ya ma fa kowa bayyana domin gidan Fir'aun aka kai shi aka yi renin shi kasan har Fir'aun ya taɓa goran ta ma annabi Musa ai alam rabbika fina walidan walabista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin ashe ba ni na rene ka ba ba mu muka rene ka ba ba a gidan mu ka taso ba ka zo da tsawon lokaci kawai yanzu ka zo da yana saka ta ce wai gashi to shine Allah ke gaya ma annabi Musa cikin ni'imomin da ya masa wa raqaitu alayka mahabbatan minni mun jefa na jefa soyayya ta akan ka na kaunace ka na sanya mutane ma sun kaunace ka Allah ya maka haka ne walitusna ala ayi domin a kira ka akan idona cikin kariyata da taimakona da kuma kasancewa na tare da kai mahallin shari'a cikin wannan aya Allah ya tabbatar da sifa ta ido gare shi subhanahu wataala to waɗansu ayoyin sun yi itilaki kaman ko kuma sun kawo ido kaman idanuwan na da yawa kaman wancan ayan ta farko wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina a'yun jam'i ne idanuwa da yawa annabi no wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina idanuwa ne masu yawa jam'i ne ai shi kuma anan sai ce ulkusuna ala aini domin a kira ka akan idona to amma hadisi ya tabbata cewa idanuwan Allah guda biyu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta yana bayanin dujal ya ce dujal zai zo ya ce muku shine ubangiji sai ya ce amma Allah walaysa bi a'wa Allah ba ido ɗaya yake da shi ba ido guda biyu ne a'wa shine ido ɗaya kishin ido ɗaya shine ido biyu ba idanuwa ba da yawa da haka Allah maɗaukakin sarki ya tabbata yana da idanuwa guda biyu to waɗancan ayoyi da suke magana akan bi a ayyuni na kamar idanuwan da yawa me suke nufi suka ce ɗayan biyu ne ko dai babin ta'zim ne girmamawa ne wannan kuma a cikin harshe na larabci da harshe ma kowane ma harshe kusan suna da irin wannan idan babba yana magana zai ce lalle an zo mana da bayanin kuma mun ɗauke matakin da ya dace shi da wani yana nufin an kawo mishi bayani kuma ya ɗauki mataki amma girmamawa ne sai ce an kawo mana bayanin muna da labari shi da wani ba fa shi da kowa bane girmamawa ne kawai da haka idan Allah ce ta jiribi a ayyuna ta tana tafiya akan idanunmu girmamawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala girmamawa ne Allah ya girmama kansa ne da haka jirgin tana tafiya akan idanunmu ko kuma mu ce akwai malamai da suke cewa jam'i yana farawa daga biyu ne ba daga uku ba akwai malamai da suka faɗi wannan jam'i yana farawa daga biyu ne kuma suna da madogara kan Al-Qur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan mata yi guda biyu na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ta kawo bayani akan su amma a ƙarshe sai ya ce in ta tuba ila Allah faqad sagat qalbukuma ko qulubukuma qulub ai jin'i amma ko mata biyu ake magana akan su ka fahimta mata biyu ake magana a kai amma kuma sai Allah ya kawo kulubu jini da wannan sai malamai suka ce to ashe jini ma yana fara daga biyu ne tunda ana ta magana akan mata biyu kun yi kaza ko biyu amma a ƙarshe sai aka ce faqad sagat qulubukuma qulub sai aka kawo shi a matsayin jini to ashe jini yana fara daga biyu da haka idan idanuwan Allah guda biyu ne sai aka ce bi a'yun aka kawo su da sigan jami'i to a wannan matafiyan shi kenan babu wani iskali in kuma ka dauka ba wannan matafiyan bane to babi ne na ta'zim girmamawa ga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya mana muwafaqa zamu iya ci gaba lokacin yayi ko ina ga sai mu dakata a nan insha Allah ta'ala azama ta gaba sai mu karanta ayoyin da suke magana akan ji da gani ga Allah, ji da gani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana, Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da jama'a lafiya, Allah ka kyauta ta ƙarshen mu, Allah ka yaye mana dukkan kunci da dukkan wahala. Ya Allah, abinda ya dame mu a wannan ƙasa na daga talauci da rashi da rashin tsaro, to ya Allah subhanahu wataala muna roƙon ka cikin falalanka Allah ka ɗaukake mana wannan musibi. Ya Allah, abinda ya fi ƙarfin mu a cikin wannan ƙasa na rashin tarbiyya da rashin tsoron Allah da jahilci, Allah subhanahu wataala kai mana rufi. Allah subhanahu wataala ka ɗaukake mana wannan fitintunu na addini. Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira. Ka ji ɗan magabatan mu, ka sa suna kyakkyawan matsayi, mu kuma in mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim, fa subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.